A maimakon tambayoyi, akwai wata hadisa da ta faru a wani gari namu na Kano, wata barna da wani shehin gari gayi wanda za mu maida masa da amsa akan abin da ya yi. Amma na amsa ce ta gaggawa, akwai zaunanniyar lecture ko lecture series of lectures da za a yi akan wannan kadiya. Kafin na faɗi abin da zan faɗa, ina so na shaida wa duniya cewa muna cike da baƙin ciki ƙwarai da nuna damuwa da rashin amintuwa da rashin yadda da abin da wannan shehin dariƙa ya yi. Kuma muna gaya wa duniya wannan mutumin neman sata da hankali da kawo fitina da hargitsi a cikin al'umma annabi. Kuma ya kamata waɗanda suke masu ruwa da tsaki da ji da faɗa a cikin ƙungiyar tasa su yi masa nasiha, su gaya masa gaskiya, kuma ya riƙe da tijantakansa in akwai sauran dattakun a tattare da shi. Maimaita irin wannan abu, ci gaba da aikata irin wannan abubuwan, ba abin da za su haifar a cikin al'umma illa fitina da rashin zaman lafiya. Kuma zai cutar da masu tasowa ƙanana sama da yadda zai cutar da waɗanda suke masu shekaru da yawa. Zan kunna mana abin da ya faɗa, ku ji ku kuma gani da sauti da hoto da hotonsa, kuma ku ga waye ne shi. Dan saboda duniya ta ji me ta faɗa, ta ji me ya faɗa, ta ji mu kuma ta aliƙin da muka yi da kuma da za mu yi nan gaba. Wallahi muna nane maraba da a zauna lafiya. Mu mun fahimci cewa da'awa tafiyarta da cigabanta shi ne da zaman lafiya, ba da hayaniya da rudu ba. Amma duk lokacin da wani ya zo da shakiyanci ko shedanci, to ya kamata a nuna masa abin da ya zo da shi ba daidai ba ne. Kuma wataƙila ko wanda suke tare da shi ba za su gaya masa ba, amma in ya jiyo daga nesa, wala Allah zai ɗan ɗauki izina ya hankalta da kuma gane. Magana ce akan abubuwan da suke faruwa. Ya ɗauko sunan Malam Ja'far, ya faɗe shi da kalmomi marasa kyau, mafiya muni, Sheikh Ja'far rahimahullah, wanda ya riga ya rasu ya bar duniya. At least inda kara da mutunci, mutumin da ya mutu kan ai ya kamata ka sauƙaƙa masa ko dan alfarmar iyalinsa da almajiransa. Akwai abubuwa da aka yi na rashin kyautawa marasa kyau da yawa daga wasu mamata, wala muna ɗauke kai ba ma faɗa, saboda wani ya riga ya rasu shikenan. Kuma wannan shine kamala da mutunci. Amma wannan shi malami da yake anguwar Arzai a nan garin Kano bai lura da wannan ba, bai amfani da dattakunsa ba, bai amfani da furfurarsa da shekarunsa ba. Ya faɗi magana wacce take ƙarya ce, kuma ba daidai ba, kuma tare da cin mutunci da cin zarafi da ta'addanci a ciki. Allah wajen wannan magana tashi, kuma muna shaida masa cewa za mu ɗauki mataki, ba za mu bari ba, za mu ɗau matakin da ya dace, ba na rashin hankali ba, na hukuma. Tunda dai har yanzu akwai hukuma, in kuma hukumar ta ce babu hukuma, to sai kaga sai a gaya mana babu hukuma. Bari in daɗa maimaitawa, ku ji dai inda ya faɗi sunan shi. Ga hoton nan, ga hoton shi nan, ga rigarsa da hula, bulu hula da da riga fara shadda da bulu aiki malami ne na shehunan dari da yanzu a anguwar Arzai wanda ya wannan bayani abinda yake cewa kamar yadda ya faɗa zan faɗa don wanda suke nesa ba su ji ba Jafar kamar yadda yace Jafar yayi kira ya ce za a yi yaƙi a ƙasar nan za a yi kashe-kashe za a zubar da jini don haka ya tattara ‘yan uwansa ‘yan Boko Haram a Maiduguri suka yi ta kashe mutane ya yi jagoranci na kashe mutane a cikin yaƙin Boko Haram da aka yi a Maiduguri ya ce da shi da almajiransa ya ce kuma duk mai hankali ya san cewa ba mugun mutum mugu da wannan kalmar mugu irin Jafar da ya jawo mutane kashe-kashe suke ta kashe mutane da shi da mabiyansa da masoyansa da sauran abubuwan da ya faɗa Allah shirya da shi to abinda nake faɗa shine da dukkan girmamawa da mutuntawa wannan bai zama dattijan arziki ba bai zama dattijan kirki ba kuma bai kamata ya zama layin cikin malamai ba duk al'umman da wannan ne malaminta in dai irin wannan mutanen su ne malamanka to akwai hadari a cikin tafiyarka ai ko akwai gawa da kiyayya ai mutum yana nuna dattaku lokacin da zai faɗi magana at least kai waƙi'iyya a cikin maganarka ma'ana ka faɗi abin da yake haka yake kuma kai amfani da lafazi na ƙwarai yanzu Sheikh Jafar ina ya rasu Allah ya ɗauki ran shi yanzu bayana yana kabari amma ya kamata malamin ne ya sani cewa malam yana da ƴaƴa wanda suna da dama su bi haƙƙin ubansu yana da almajirai suna da dama su bi haƙƙin malamansu yana da mabiya a ƙasar nan ba za su iya lissafuwa ba cikin jami'an tsaro cikin 'yan siyasa cikin 'yan sanda cikin sojoji cikin immigration cikin malamai na addini cikin kasar waje da gida Najeriya gaba daya so abin da nake faɗa shine kafin mu zo mu yi bayani da zamu yi lokaci abinda wannan shehi malami na arzi yake faɗa ƙarya yake kuma makaryaci ne kuma maganar da ya faɗa ba daidai bane amma kafin a je ko ina min ba min insaf wal adl muna ba shawara durkusawa da ba gajiya ba ne wato yaje ya warware wannan magana ya gaya mutane cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne saboda barin wannan sautin ne ta zama yanzu yana yawo a duniya da hotonka kuma kai ka faɗi wannan kuma duniya tana ta la'anta ka tana tsine maka albarka akan wannan abin bai da daɗi yanzu ka je ƙarƙashin comments din wannan abin da yayi ka ga irin maganganu marasa daɗi wanda ba za mu iya haƙaito su ba da haka abin da ya faɗa ba haka ba ne ƙarya yake yi malam Jafar ba ɗan Boko Haram ba ne ƙarya yake yi malam Jafar ba shi ya jagorancin yaƙin Boko Haram ba kuma duniya ta san waye shugaban Boko Haram waye jagorancin yaƙin Boko Haram waye kaza da sauransu kuma an san mokifinsa matsayinsa da irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan ƙungiya in fact kusan duk Najeriya gaba ɗaya a sani mu a lokacinsa ba mutumin da ya fito karar a danyar takan abin ya fito ya nuna barrantarsa ga wannan abu ya nuna ba daidai bane in ba shi ba amma ka duba wannan tsohon abin da ya masa shaida a kai kuma alhamdulillahi malam Jafar ya muku cikin da ba za ku haife shi ba Sheikh Jafar ya ba tarihi a Najeriya a duniya gaba daya duk duniya yau inda ka je duniyar ilimi ka ce Sheikh Jafar ko Larabawa da sai ku daina cewa wanda aka kashe shi a masallaci yana sallah yanzu in ban da gajeren tunani ba da ƙarancin lissafi ba da tsabar ƙiyayya da gaba da sunna da da'awa sunna ba yanzu mutumin da aka kashe shi yana sallar asubahi ranar juma'a a safu aka harbe shi yana sujjada bai faɗa ga ya gudu ba ma yana sujjadan nan ana harbin sa yana ambaton Allah haka suka kashe shi mu muka yi masa wanka da harbi anan karkashin hamatarsa da harbi anan gefen sa da harbi a gadan bayan sa bai fata shi ya mai da kai ya gudu yace bari ya je tsawo na biyu ba ma anan jini ya tsiyaye masa ya fadi kafin a gama daukan sa ya mutu yana kalmar shahada yanzu wannan kadai bai ishi wannan bawan Allah walittaka ba da matsayi da ya kamata wani ya kame bakin sa akan shi ka bude baki ga mutumin da yayi irin wannan mutuwa kace wai mugu kace masa mugu wannan wace irin gaba ce wannan wannan wace irin kiyayya ce wannan wannan wani magana ne haka na rashin hankali me ya maka ai shi kan ya riga ya mutu kazo ka buga da rayayyu mana da rayayyu suna raye suna ta bugawa ta gagara yadda zaka yi da su sai wanda ya mutu yana kwance a kabari ya haddace Qur'ani ya haddatar kaifa mai kai arzai mai kai da ya mana abin da kai arzai in banda irin wannan tsiyar da ka shuka wa mutane ba mai kai zagin mutane ai an daina wa'azi da zagin mutane da kiran sunan mutum a zage shi a ci mutuncin sa an daina yanzu ilimi ake ba yanzu littafi ake buɗe ayi karatu sosai ayi bayani duniya ta ji yanzu abin da ake yi kenan ba hauka ba wannan rashin hankali ne kuma ka bada abin da yake ba haka ba ko yaro karami ya san waye jagoranci ko kuwa a Najeriya ko yaro karami kuma ya san su waye alhamdulillah ya bar almajirai cikin taimakon da Allah ya mallaka Jafar da awarsa ya bar almajirai suna nan da yawa ni da nake ma magana almajirin sa ne na gindin sa kamar yadda ka san dan kaza a hannun uwarsa shi ya karantar da mu shi ya mana tarbiya shi ya mana komai da komai na ilimi kuma ga mu nan muna yi muna ta buga kuma ka rasa yadda zaka yi da mu iri na suna nan barkace da wanda suka fi ni da abokanansa da wanda suke sama da shi da wanda suke kasa da shi da ƴaƴansa ma masu tasowa da jikoki ma kai mai kabari hatta waɗanda suke ba sa tare da shi a cikin da'awa wanda ba a da'awarsa suke ba irin Sheikh Tahir Boshi yayi bayani na adalci muna girmama shi saboda wannan abin da ya faɗa na gaskiya yace Jafar ya san Qur'ani ya san tafsiri amma wannan ba zai hana ya faɗi ra'ayinsa akan abu na duk maganganu da shi kai rubuci zai ba zai irin wannan abin da wannan mutum yayi ba da haka muke tsare masa girmansa da mutuncin sa a iya inda ya tsaya da haka in wani ya tsallaka ya shiga wani abu to shi ma ko zai ga abin da baya so kuma ka jawo mabiyanka damuwa da bakin ciki da bacin rai wallahi ina shaida maka wallahi sunna ta fi karfin ka mata wannan cin kashi na a Najeriya wallahi baka zama ƙarya take wallahi wallahi tallahi kuma akan wannan da awar da kake gani wallahi a shirye muke mu mutu wallahi wallahi ina shaida maka da haka zaman lafiya shine ka faɗi gaskiya in aya ka jawo da hadisi na ilimi ba wanda zai zo ya zage ka ya ce kaza sai mu ma mu shiga mu duba ayoyin mu da hadisan mu sai mu yi bayani amma tun da ya kai ga tsallakawa ka kira sunan mutum ya mutu yana kwance a kabari ka ce da shi mugu kuma ka hada shi da wani abu wato wanda ba haka yake ba wannan ba daidai bane Allah wajaran wannan magana ko muna kira ga kungiyar sa gaba daya da sauran malaman da suke masu insafi akwai wanda muna mutunci sosai da su muna mutun muna meeting muna zama muna tattaunawa da komai da komai abuwa na ci gaban kasa yanzu shi a cikin maganganun cewa hadin kan ma da aka shirya za a yi mun daina mun fita ba ma ciki ka ji shirme hadin kan da aka ce a zo a hadu ai dan a taimaki al'umma ne a taimaki kasa yanzu kana ga ya mabiyanka kai ba ka so ka hada kai da kowa dan a kawo zaman lafiya a kasa da kwanciyar hankali abinda kake nunawa kenan mu ko koyo ko gobe in ta tashi a zo a hadu da kowaye in dan a bada zaman lafiya ne a kasa da kwanciyar hankali a shirye muke kowa da aqidarsa amma mu zauna mu bada shawara akwai abinda mun yi tarayya akai dole kasar mu daya garin mu daya al'umman mu daya kaza din mu daya amma kace wai tarayya da aka ce gora a sake ba an fita kaza kaza da sauransu to in ka fita sai me dan kai ka fita kai daya ko ku bi kun uku sai ya hana Kano zaman lafiya sai ya hana Najeriya zaman lafiya to wannan magana ce tabba mai ilimi ba wato akwai mutanen da in suka hau kan speaker dan suka rike ta komai fada suke yi saboda suna jin sautin su yana fita sai mu ji ya faɗi duk abin da ya ga dama wanda ba daidai bane akwai shekaru akwai girma akwai dattako wallahi ko mu da muke ɗan yara yara matasa da mu kai haka ba wallahi wasu maganganun wallahi ba za mu iya faɗan su ba wallahi wasu maganganun in da mun faɗe su yanzu wallahi sai mu ga bai kamata a shekarun mu faɗe su wallahi ballanta na kai da ba bakin gemu ko ɗaya a Amurka duk farfara ce sa'a makulta wallahi wani abin da ka faɗa ba haka bane ba za mu yi bayani akan wane ne Malam Jafar saboda yara ma masu tasowa su san shi gaba ɗaya su za mu yi bayani akan rayuwarsa daga farko har ƙarshe da ikon Allah da irin gudunmuwar da ya bayar sai kuma ka kwatanta kai mai kai me ka bayar me kai shi alƙali ya shahara ko ba komai mafi karanci kace ya iya tafsirin Qur'ani ko makiyin sun yi daina fassara Qur'ani wallahi sai ya tsaya wallahi mun sani akwai gidajen shehunai bila adadin barkata a ƙasar nan da billahi azim tafsirin Malam Ja'far suke ji akwai waɗanda suna faɗa da shi amma matan su kuma wallahi mu suke yi wa waya mu tura musu kasar suna malam din wallahi wallahi a cikin ƴaƴanku malam kai da kake zagin mutane wallahi wallahi a cikin ƴaƴanku wallahi muna da ƴaƴanku suna saka kayan su na gida su fito waje su sa hijabi su zo makarantun mu mu koya musu Qur'ani da hadisi wallahi akwai su in naga dama sai in fasa kai in fada dan dai kawai saboda martabar su sun yadda ba akan daidai kuke ba wallahi makarantun mu suke karatu sai yarinya ta fito da gele ta a anti za a fita ne Allah kiyaye hanya ashe makarantar mu ta taho ka zo a koya mata sunna akwai ƴaƴan ku maza da suna zuwa majalisan mu da lectures mu suna turo mana wayoyi suna hira da mu suna cewa mu ƴaƴan gidan wane mun yadda da ku muna son ku muna kaunar da awan ku kai kuma kana nan kana ta maganganu na dashin da ta ku Malam Ja'far wanda yake neman mutunci a ƙasar nan ai sai kare mai daraja ka bari yara kananan karnuka su je su yi tai ba kima ka bane wallahi malam wallahi ka fi karfin wannan wallahi ko kan ba daidai kake ba amma ba kima kuma da kai wannan maganganu magana taimuni ba ce daidai ba to bari in faro da bayani abinda duniya ta shaida jami'ar Bayero ɗaya ne daga cikin manya-manyan jami'o'i a duniya ba wai Afirka kadai ba duk duniya idan kai browsing zaka ji an ce ma Bayero University Kano wannan littafin gashi nan da nauyi ka gan shi nan gashi a hannuna yana da shafuffuka kusan 400 da wajen 30 da 431 kun gan shi nan wanda aka sa insurgency and the phenomenon of Boko Haram ga littafin wannan conference ne na duk duniya malamai aka gayyata duk duniya ka ji duk duniya ko duddika international conference wanda jami'ar Bayero ta shirya shi dan fidda zare da abawa ayi bayanin menene wannan kungiya suwaye ke cikin ta suwaye ke taimakonta me gwamnati tayi me shawarwari da ake bayarwa gashi nan littafi ne duk duniya gashi nan yanzu yana yawo yana nan a cikin internet duk wanda zai browse ya bincike akan harkar wannan kungiya wannan littafi yake dubawa wanda Center for Islamic Civilization and Interfaith Dialogue ta shirya Bayero University Kano ga littafi a yanzu haka in ka shiga jami'ar Bayero ana sayar shi ga hoton bajin Bayero ga hoton Vice Chancellor wannan a office Vice Chancellor sabon office Vice Chancellor gashi wannan gabaɗaya duk wanda yake neman bayani akan wannan na ilimi ba na shirbici da hauka da rashin hankali da dabbanci ba wannan littafin zai koma da sauran rubuce-rubuce da malamai suka yi a duniya duka akan wannan gashi ne suka ce Boko Haram kaga wannan sune intelligent masu ilimi da suke bincike ba da dama aka yi watanni aka ba aka ce duk wanda yake da wata masaniya akan wannan kungiyar da suwa suka yi ta suwa suke taimakonta wa suka yi kaza da sauransu to yazo ba da gudunmuwa yayi presentation a gaban mu aka yi wannan abu mun halarta mun ji aka yi gyare-gyare aka yada shi yanzu haka yana nan a internet gashi nan gashi an buga shi ana sayar da shi to sai gashi a cikin wannan littafi da yawa daga cikin rubuce-rubucen da suka yi sun yi rubutu akan tushen kungiyar da asalinta da komai da komai nata ga content din da sunan professorship da doctorate da malaman jami'a da malamai na addini masu da'awa sa'annin ka da irin ka da yake kai baka da abin da zaka sa ba mu ji naka rubutun anan ba ai ni da naji wannan zakin bakin naka da surutu na dauka zan ga paper ka anan ta tabbatar da wannan abin da ka faɗa ka gaya wa ilimi a duniya ka faɗe shi a ilimi ba da hayaniya ba sai ka faɗe shi a rubuce gashi anan anan ake nuna cewa an isa a wannan littafin amma ba sunan ka arziki a ciki babu daka tunda kana gaya wa duniya cewa ga abin da ya faru ai sai ka zo kai proving da ilimi kuma har yanzu muna jiran ka sai ka zo kai bayani ai daman gwamnati tana neman suwa suka san wa yake yi wannan kungiyar suwaye masu binta masu taimaka masu tunda ka fito kai bayani dalla dalla to a kira ka kaje ka musu bayani dalla dalla insha Allah kafin kuma ka zo ka tabbatar da abin da ka faɗa sai ka tabbatar da wannan bayanin da kai ko kuma ka zo ka nemi afuwa shikenan والعفو عند كرام الناس معمول ku bude a gaggauce ba tare da bata lokaci ba a cikin wannan makala wannan makala da aka yi a je shafi na 111 akwai rubutun Dr. Ismail Hashim Abubakar wanda rubutu ne mai kyau yayi shi akan Muslim scholars response to Boko Haram insurgency a special reference to a Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria ma'anar abin topic din shine wato mai da martanin malaman musulunci Muslim scholars response mai da martani na malaman musulunci akan harkar Boko Haram mai da martani da suka yi yayi ta irgo malamai yayi ta abin yace zan buga misali da malami guda daya Albanin Zaria Allah ya masa rahama
amin
yayi ta kawo maganganun shi yayi ta bugawa wannan malami yana Department of Arabic and Islamic Studies Federal University Gusau ga email ɗinsa ga lambar waisa ga rubutun yana nan a gaba na in kana so ka zo a baka misali na biyu kacal da zan rubuta idan baka jin turanci to akwai kuma na larabci wanda shi ma aka yi aka faɗa wa duniya ta ji kuma ta yadda har ta buga shi a makala makalar sunanta Sheikh Ja'far Mahmud Adam wa mawqifuhu min jama'ati Boko Haram wanda Dr. Rabi'u Umar Musa Rijiyar Lemo ya rubuta kuma alhamdulillahi almadirin malami ya bibici maganganunsa ya fito ya gabatar da shi a duniya kowa ya ji muka jira wa zai karyata babu yanzu gashi an buga shi a takarda a journal a makala duk duniya tana yawo yanzu shine wannan rubutun fa shine duniya ta yadda da shi take amfani da shi ban ba lokaci da na gaiwa muku wajen malamai sama da guda barkace professors lecturers a jami'o'i da suka bada makalansu da hujjoji da bayanai akan wannan kungiya da kuma abin da ta fi akai tintinin duniyar ilimi ta yi nisa ta farka arzai kana tsugune kana faɗa maganganun da ba gaskiya ba da ya kamata maganganun da ka faɗa da gaskiya ne kana so ka ga duniya gaskiya mu ganta a cikin makalar nan har yanzu zaka yi zuwa ka ga jami'ar Bayero kace kin yi kuskure muna da wani bayanan da baki sani ba sai gashi contrary to what abinda ka faɗa sabanin abinda ka faɗa shine yau a cikin wannan rubutu wanda ban yi maka magana akan almajiran sa dalibai ƴan uwa mata gwamnati da waye da waye da sauransu ba gabar magana ta biyu shine ya kamata mu gaya wa duniya wato matsayin Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da wannan kungiya da aka danganta shi da ita aka zage shi kuma aka ce da shi mugu la ilaha illallah mutumin da ya mutu yana kalmar shahada yana la ilaha illallah mutumin da ya mutu a masallaci mutumin da ya mutu ranar juma'a kace masa wannan kalmar da iyayensa da iyayensa da ƴan uwansa da gidansa an gade kiyama kana da wannan furfura me zaka ce wa Allah ina ga mun maka adalci da muka ce ka tuba wallahi na farko shine daidai da rana daya a dauki wannan abin da na faɗa a yada shi a duniya a matsayina na almajiri na Malam Ja'far yana da haƙƙi a kaina almajirinsa ne ubana ne shi mentona ne shi ni ban san me zan ce akan Malam Ja'far ba tsakanina da shi da sauran ƴan uwana da kan mu ya kamata mu fito mu yi bayani wannan bayanin fa na bayan karatu ne yanzu fa tambayoyi ne ake amsawa akwai sauran bayanai masu zuwa daidai da rana daya babu wata rana kwaya daya da Sheikh Ja'far rahimahullah ya bada goyen baya ga wannan aqida ko wannan ra'ayi mu ba mu san shi ba a matsayin mu da muke zaune tare da shi dare da rana ba mu taba gani ba bai kuma taba gaya mana ba bal Sheikh Ja'far yana cikin mutanen farko da suka fada mai da martani akan wannan kungiya wanda ita kanta kungiyar ita ta shaida shi ya fara yi mata katsalan da yi magana akan tafiyar ta kuma suka ja masa kunne shi ya bayani akan hadarin wannan tafiya wallahi a Najeriya karab kacab shine mutum na farko da ya fara fahimtar mutanen nan kuma ya musu bayani yayi wa al'umma bayani ga yanda suke kuma abun mamaki lokacin da wannan wuta take ci a ƙasar nan fa abun mamaki da bayanin da wannan malami yake yi kasar sukan Malam Ja'far fa mu mun sani a nan Kano fa da duk masu da kasar fa sun sani sai Ali Alhaji Ali Sautul Qur'ani yana nan bai mutu ba fa da sauran ƴan kofar wan bai da suke buga kasar fa sun sani fa gwamnati fa ta sa sojoji suka sa akai ta buga musu kasar sukan Sheikh Ja'far Mahmud Adam da rajjujjuka da miyar akan waɗannan mutane akai ta rabawa a hanya akai ta rabawa a garuruka soja da kansa
yake raba kasuskan Malam Jafar na me da bayani da martani akan wannan wallahi a Kano nan zai iya tunawa gidajen radio barkate da aka dauki wannan sautin aka yi ta sawa ana memetawa ra'ayin malam bayanin malam saboda aji abinda malam ya faɗa akan wannan kungiya amma wannan da cijo subhanallahi kaman baya raye akai wannan abu yaya mutum zai zo ya rinka fadin wannan magana da zai bayyana tsareshin sa Allah ya ruba maka asiri ka tona kanka asiri yaya mutum zai bude baki yana wannan gidajen radio Kano kawai sun isa su ba da martani da shaida a yau wallahi gobe mun ga dama za mu sa gidajen radio nan su fito da bayanan da aka yi gwamnati ta biya su kudi aka ci sawa ana yadawa cewa ga bayanin malam bayanin wani babban malami a kasar nan kai a lokacin mu ji naka harshen magana nan da furfuranka kuma ba mu ji kai bayanin ba sai yanzu zaka zo bayan mutumin nan ya rasu ya kwanta yana kabarin sa ko baka neman masa gafara ba kai shiru amma ka bude baki ka ce mugu ka ce wai shine jagora wai shi ya jagoranci wai shi da almajiransa ka ji to mu ne fa almajiran me yasa ba kama mu ba wallahi tallahi ba zai irga almajirin Malam Jafar ɗaya biyu uku ba ma ciki ba da zai to mu ne to gwamnati man ta ce bata kama mu ba wannan kadai yana nuna cewa wannan magana akwai rashin hankali da dabbanci a ciki Malam Jafar ya faɗa wannan da sautin sa muka ji yana faɗa yace na zauna da ni da wasu ɗaliban ilimi da suke kan wannan fahimta da shugaban tafiyar tasu Muhammad Yusuf yace wallahi mun zauna da shi nace ka faɗi dukkan hujjojin da ka dogara da su akan haramta ilimin boko a wannan zamani yace ya fito yi min bayani duka gabaki daya nace na bi wannan hujjoji nasa cikin nutsuwa na warware masa komai ne mai ta'aliki yace yayi da nace ka gamsu yace ya gamsu nace to ka je ka koma ka gaya mabiyanka cewa kai kuskuren fahimta yace amma da ya koma sai ya gaya musu wani abu daban ba wanda na gaya musu ba wannan yana nan Malam Jafar ya faɗa Allah ya masa rahama wannan aje yana nan a cikin kasar din sa ya faɗa akwai inda ya faɗa za ku ji Malam Jafar yana cewa wallahi 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 alazim na zauna da Muhammad Yusuf a wuri guda ya zo wuri na inda na sauka a Maiduguri Dambuwa Road a gidan Alhaji Muhammad Indimi a inda nake yadda yake sauke bakin sa yace muka zauna muka yi munakasha da shi akan wannan fatawa da yake barawa na gamsar da shi na masa bayani cewa ya yadda cewa kuskure yake kai yace to ni da kai yau fa Allah ne na ukun mu ya gaya masa yace ka tabbatar kai kuskure to ka je kai wa mutane bayani na cewa abinda kake kai kuskure ne kuma wannan fatawa abinda ka faɗa ba daidai bane yace wallahi mun yi wannan da shi kuma kowa ya sani ya faɗa haka ta duk duniya ta ji yanzu mai aqidar wannan shine za a ce ya zo ya zauna da shi yayi faɗa ya ce karai yana da aqidar yace sannan na sake zaunawa da shi da ni da Sheikh Abdul Wahhab Imam Ali Sunna wal Jamaa Malam Abdul Wahhab malamin mu ne uban mu ne yana nan a rayuwa bai mutu ba Malam Abdul Wahhab din yana nan da shi da Sheikh Ja'far suka zauna da shi da Muhammad Yusuf suka kira shi wanda wannan gudunmuwar da malaman sunna suka bayar ya kamata gwamnati ta yaba musu ma ta ce sun ba da gudunmuwa ma wajen rage wannan yaduwar abin tunda su da ilimi suke kokarin su gamsar da shi Malam Abdul Wahhab din yana nan a rayuwa bai mutu ba da shi aka zauna aka yi kokarin a yi masa bayani a Maiduguri lokacin ya kai wa malam ziyara a lokacin ya je tafsiri yace muka yi masa bayani irin abin da na faɗa muka gaya masa yace ban gajiya ba na sake zama da shi zama na uku tare da abokina Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo yace a lokacin yana karatu a Jami'ar Madina bai gama ba na kira shi yazo muka zauna da ni da shi su uku suka zauna yace muka gamsar da shi muka yi masa bayani cewa wannan abin ba daidai bane zai jawo mutane matsala a cikin rayuwarsu wannan abin malam din yana nan rubuce a cikin wannan paperfi na conference da malaman duniya suka rubuta malam Allah ya rufa mana asiri alhamdulillah kun wani ya zo ya zage mu ko ya ci mutuncin ko ya zage malamin alhamdulillah kuma duniyar ilimi kuma ta ƙaryata shi abu na hudu yace Malam Jafar alhamdulillah yayi ta bayani dalla dalla filla filla dare da rana akwai lokacin da a Maiduguri a masallacin Indimi yana yin muhadara akan wannan abun wallahi muhadarar sai tashi akai wallahi bai iya karisa ta ba deputy gwamna na wancan lokacin yana nan bai mutu ba yana raye aje a tambaye shi shi ma shaida ne ai irin gudunmuwar da malam ya bayar akan fahimtar da waɗannan yara da dora su akan hanya wacce take ta daidai ta hanyar ilimi da kuma karantawa. To ina so mutane su gane shin ita wannan aqidar akan menene ta kafu. Idan mun san akan me ta kafu to sai mu gwara mu ga shi kuma an Jafar akai haka ya kafu. Duk wanda ya san wannan aqida sun tafi ne akan kafirta dukkan shugabanni tare da duk waɗanda suka yarda da shugabancinsu kuma a yaƙe su da takobi. Su a wajen su duk wani shugaba da yake kan kujera kafiri ne, wanda ya yarda da shugabancinsa ma kafiri ne kuma ya halatta a yaƙe shi, kuma shi yasa suke zuwa su kashe wanda suka ga dama. Ba su yi wa kowa abin da sun faɗa, sun ce abin da suke kai kenan. Dan Allah haka Malam Jafar yake. Abu na biyu, sun haramta ilimin boko da yin karatu a makarantun boko, sun ce haram ne. Shi yasa ma aka ce musu boko haram, ba su boye ba, suka ce ba su yarda ba, haram ne. Dan Allah akwai ranar da Malam Jafar ya taba cewa boko haram ne, kar ayi ilimin boko. Shi ma fa ya buga ya je ya yi ilimin nan na zamani a tsarin karatun zamani, ya yi digiri, ya yi masters, har su dan ya buga ya je ya yi karatu ya masters. ‘Ya’yansa fa sun yi karatu, har yanzu ‘ya’yansa fa ɗalibai ne, sun yi karatu, suna aikin gwamnati yanzu haka. Da rana ɗaya bai taɓa gaya musu ba, mu almajiransa ne mu. Ya taimaka mana a rayuwa, ya taimaka mana a ilimi, daidai da rana ɗaya bai taɓa gaya mana wannan bin koya ba. Da ya koya mana da shi za ku ji muna amai, amma ba shi ya koya mana ba. Yanzu adalci ne wannan mutumin arziki ya zo ya faɗi wannan magana? Sun tafi akan cewa aiki ma da hukuma, aiki da gwamnati, aikin gwamnati ma haram ne. Shiga soja haram, shiga ɗan sanda haram, shiga immigration, shiga custom, shiga kaza da haram ne. Dan Allah duniya, an taba jin Malam Jafar yayi wannan da'awa? Allah ya isa, an zalunce shi. Kuma wallahi ina shaida maka na arzai, wallahi idan baka tuba ka nemi afuwa ba, ina gaya maka sai kayi sabi da Malam Jafar a kiyama, ba da shi ba da mu ma almajiransa tukunna. Kuma kar ka bari ka mutu baka tuba ba. Allah ya baka ikon tuba. Demokaradiyya harkar siyasa a wajensu haram ne a yi siyasa, ko a fito zaɓe, ko a ce a yi zaɓe, ko a yi kaza, ko a yi kaza, ko a yi kaza. Dan Allah Malam Jafar ya taɓa cewa kar aje a yi demokaradiyya, har ya mutu yana da katin zaɓe a matsayinsa na ɗan ƙasa, yana da katin ɗan ƙasa. An taɓa ji a karatunsa? To yaya wani zai zo da furfurinsa ya buɗe baki ya faɗi wannan magana ta ƙarya? Kana ƙarya ta molo, kana yaɗa a duniya, sun maka Allahu Akbar, sun barka da bala'i. To za ka zo kai bayani. Kun ga waɗannan su ne aƙidun waɗannan mutane a kan abin da suka gino, kuma aƙida ka da'awar Malam Jafar kwata-kwata ba a kan wannan take ba. Wannan yau da gobe da rubuce-rubucensa da karatukansa ya tabbatar da wannan. Abu na shida, Malam Jafar da kansa yake cewa na zaunar da wannan yaro kamar yadda yake faɗa, mun zauna da shi na ce ya kawo dukkan matsaloli na addini da suka dame shi, ya faɗa, ya yi bayani, na ba shi shawara, na ce ga wani littafi je ka karanta zai baka amsar duk matsalolinka, na ce ka ɗauki littafin nan ka yi photocopy ɗinsa don kar ka manta. Ya ce ni na ba shi ba littafin da zai je photocopy. Malam ka duba kamar Malam Jafar ya san za a zo mai shari'a a zage shi. Abinda zai nuna maka baya tare da wannan aqidar, kuma ba haka bane abinda malamin nan ya faɗa. Has mutanen nan har ya mutu tare ba duniya ba su daina kafir da shi ba. Da an kira Malam Jafar, mu ɗin nan an kira mu an ce mana Jafar kafiri ne. Wallahi kafir da shi suke. Sun ce ɓatacce ne duk ƙoƙarin nan da yake yi. To yaya shi ya jagoranci faɗan da yaƙin kuma za a ce sun kafa shi? Wanda kuma yau abin nan gashi a rubuce, sun ce mai ɗagutu, ɗagutul murji'a, sun gaya masa. Suka ce ai ba musulmi ba ne, ai ya ridda. Ƙararin suka ce ya ridda, suka ce Jafar ya ridda. Suka ce ba shi ba, duk wanda yake tare da shi akan da'awarsa shi ma kafiri ne. Haka suka faɗa. to wannan kadan ne daga cikin abin da wannan mutumi ya fada na ƙarya na fada ne dan nace ƙarya ne abinda na fada nayi daidai ko dan na ƙaryata abin da ya fada saura yaje fadi wani abu kuma yazo mana da wani rubutu na ilimi kuma muna kira ga gwamnati a ƙarshe kullum muna cewa a zauna lafiya ba wai dan muna jin tsoro bane bakin da wani zai zo ya magana ya ce kaza wallahi muna da shi har da ziyada duwa buwan da ake fada da kaza da sauran su wallahi tallahi malam muna sani kuma wallahi in ban da kara ba da neman a zauna lafiya ba kai da kake magana kana cewa kaza kana zagi ahlussunna kana yi musu yarfe kana cewa kaza kaga wannan littafin jawarul ma'ani to wannan maka albishir in baka daina wannan maganganun ba za mu fito da shi za mu sa shi a majalisi mu rinka karanta abin da ke cikin sa dan mutane su ga meye aqidarka take dauke da shi ba shi ba akwai wasu ne tutaban kuma wallahi alazimu da na so da babu lokaci ba wallahi sai na yi maka probing maganganu na rashin kirki na sabawa Allah na shirka da kafirci da hada Allah da wani Allah da bautar wani Allah da waye da sauransu abinda kuke da'awa akai da ku da almajiranku da malamanku ka bubbuga misali akan wane wane ba ruwanku da shi ƙarya kake yi ai a cikin littafanku suka samu duk abin da mawaƙan nan suka faɗa na zagi annabi wallahi tallahi yana cikin littafanku kuma sai mu fito mu faɗa saboda manya magabata sun gaya mana cewa a zauna lafiya ya hakuri kuran mutane suna fahimtar addini ba sai an ta wannan hayaniyar ba ko mun goyi baya amma wallahi in ya ci gaba da wannan bayanin na rantsa da Allah sai mun fitar da takardun da littafin da photocopy su mun nuna wa duniya gashi na isa zuwa ƙareta har kana da bakin da zaka zo ka faɗi wannan maganar ba daidai bane amma har yanzu muna maka uzuri da daccijan takardar shekaru da albarkacin ƴaƴanka a na kusa da kai akai na akwai namu wallahi idan baka sani ba wallahi muna shaida maka a gidanka wallahi da na kusa da kai wallahi akwai namu da haka mu abinda muke so ka tuba kuma muna shaida maka wannan abinda kake ƙarya kake ba daidai ka faɗa ba kuma ilimi ne ya ƙaryata ka kuma gashi na faɗa ai ba wanda bai san jami'ar Bayero ba gobe in an ƙaryata ne a jami'ar Bayero akwai litafin nan ana sayar da su Dubai za a je a siya mutum yaje nema ya karanta duk abin da ya shafi Boko Haram gashi an yi conference akai daman idan duniya tana so ta tabbatar da meye gaskiyar abu to sai ta ba wa masu ilimi duk duniya ta ce su yi bincike har wanda ba ƴan Najeriya ba ma sun kashe dalolin miliyoyi na kuɗaɗe da nerori sun zo sun yi bincike akan wannan abun sun kwana a hanya sun shiga ƙauyuka sun fidda facts sun yi bayani akan wannan abun kai kuma ka zo kana faɗa wani abun da yake babu shi a ilimi da haka muna fatan hukuma ta ji wannan abun da ya faɗa gashi nan yana yawo a duniya kuma fa lallai a gyara kuma mutum da dattijantaka irin wannan ba irin sa ya kamata ba akwai ƙanana marasa hankali suna yi wannan an sani wai ke makular su amma kai bai kamata ka shiga layin cikin wannan shirfishi da rashin hankali ba kuma wallahi mallam in kun ga yanda ahlus sunna suke girmama mutumin nan muna zuwa taro muna zuwa meeting wallahi tallahi zuwa muke muna gaishe shi wallahi muna gani girman sa muna mutunta shi amma ka duba abin da ya mana wannan mutumin ya ba daidai bane wallahi mallam abin da kai kai kuskure kuma muna kira ga sauran ƴan uwa mabiya zaman lafiya muna neman sa tabbas kuma mu hada kai mu yi abin alheri akwai abin da muke tarayya mu hadu mu taimaki kasa mu taimaki mabiya mu taimaki al'umma kar mu bar fitina ta shigo tsakaninmu wannan muna kansa muna goyen bayan sa amma ba za mu aminta wani yazo yana mana ƙarya yana yada a duniya ba za mu bari ba za mu aminta ba kuma wannan bayanin da kai zai jangalo abubuwa ne da yawa waɗanda ba su da daɗi in mun ga dama za mu yi watanni muna ta karatu wallahi sai an ce mu yi hakuri akan tabargaza da barnar da ke rufe a cikin abubuwan da kuka yi wallahi fatan mu Allah ya bashi ikon tuba Allah ya bashi ikon gyarawa kuma yaje ya janye wannan magana da yayi yaje ya canja wannan bayani da yayi in ba haka ba ya saurari abin da kuma zai biyo baya ba sai an zo ana ta wani jayayya ana cewa kaza ana cewa kaza kuma hukuma lalle ta shiga cikin wannan abu gashi nan kasadin yana yau ba ƙarya muka masa kowa ya sa a gidansa ya ji yaya mutum ya mutu zaka kira shi kace mai mugu kana kakkadawa kace wai shine ya jagora aka kakkashe mutane kuma da hada da mabiyansa to mu nan duk mabiyansa ne Najeriya mabiyansa ba za su iri gobe da kasashen Afirka gaba daya duk gaba daya mu ka jefa mu ka ce kaza to me yasa hukuma bata zo ta kama mu mun yanzu ba ga muna muna yawo ba la ilaha illallah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.